رمضان وقبل فالقلوب
ساقص قرار شيرو بزر رمضان وندشك محمد ناصر يا هايك قباتروا شيكير مسلم شيكير رياض السنة ملتي ميديا سنكي كلها تارد بأونير كاموك ولا شيري دفاتا زعي سورا ولاشيا
رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور
أمساها بذنبك يا أبي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan lokaci mai matukar tsada a wajen musulmi, wanda duk wani musulmi mai neman lada babban abin da yake ta fata ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi wata Ramadan domin ya zama ya ribanci lokaci mafi tsada ta fuskan ayyuka wanda suke ainihin na lada. To alhamdulillahi abu ne da ake kyautata zaton in Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya zama gobe an tashi da azumin watan Ramadana mai daraja na wannan shekara da muke ciki ta 1,246. To kamar yadda muka sani yan uwa musulmi, shi azumi ibada ce daga cikin ibadodi wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana, kuma azumi rukuni ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda aka gina addinin musulunci akan su. Ma'ana wannan abubuwa guda biyar su ne suka dunkule suka zamo addinin musulunci. To duk wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wacce ake neman kusaci zuwa gare shi tana da buƙatar niyya. Wasu ayoyi na Alƙur'ani sun yi nuni zuwa ga matsayin niyya a cikin ibada, kamar yadda kuma hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fayyace wannan. Daga cikin ayoyin da malamai suke idina da su fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ba umarci mutane da wani abu ba face sai ya zamo sun bautata ma Allah, suna masu tsantsanta ibada, suna masu tsarkake bauta zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala shi kadai. To kaga fadin mukhlisina lahuddin, suna tsarkake ibada saboda Allah, wannan yana nuna kuduri na zuciya da kuma manufarta na yin wannan aiki, cewa niyyar Allah subhanahu wataala kada yaka fuskanta ba a neman yabo, ba a neman jinjina ko wani samun matsayi ko wani abu na duniya. Manufar ita ce samun yadda Allah subhanahu wataala. Sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ayyuka suna tabbata ne ta hanyar niyoyi, kuma kowane dan adam yakan sami lada ta abin da ya zamo ya niyyata. To fadin manzo alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyat, ayyuka sai da niyoyi suke tabbata. Malamai suka ce wannan gaban tana nuna abubuwa guda biyu, ko dai nuna cewa ayyuka ba sa tabbata sai da ikhlasi tsantsa, ma'ana niyyar mai wannan aiki shine neman yardan Allah, kamar yadda yazo a cikin hadithul qudusi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni nafi wadatuwa daga dukkan wanda ake hadawa da wani a cikin wani aiki, duk wanda ya aikata wani aiki hada ni da wani a ciki to zan bar shi da wannan wanda ya hada mu tare ni na, wato ma'ana ni na wadatu daga wannan, kamar da wasu kace na ci girma ba na bukata. To sannan gaba tana nuna mana cewa niyya ita ce take fayyace wato ainihin aiki na ibada daga sashi zuwa sashi. Za a iya tashi mutane da dama a wuni daya a lokaci ɗaya da ibadodi iri daya, misali a wannan wuni zai yiwa mutane sun tashi da azumin muka, wani niyyar sa azumin nafila, wani niyyar sa azumin kafara, wani niyyar sa azumi na bakance da yayi ko kuma abin da ya kama da haka, amma niyyar kace kadai zata bambanta wannan azumin muka domin duk siga iri ɗaya ce. To anan hadisi ya inganta hadithin na Hafsa, Allah ya kara mata yadda, wanda Imam An-Nasa'i da Abu Dawud da Imam Tirmidhi, Allah ya jinka gare suka rawaito, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa, man lam yubayyitu siyama min al-layli fala siyama la, duk mutumin da bai zamo ya kwana da niyyar azumi ko ya kwanta da niyyar azumi ba, to wannan mutumin ba shi da azumi. Sannan akwai hadithin Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi, kuma shi ma hadithi ne wanda yake ingantacce makamancin wancan hadithi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ira ta mallami bayyitu siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, duk mutumin da bai zamo ya kwanta da niyya ba ko bai kudarci niyyar azumi ba ya zuwa fitowar alfajiri, to wannan mutumin ba shi da niyya, ma'ana ba shi da azumi. To wannan hadisi guda biyu sun nuna mana cewa azumi dole sai an kwanta da niyyarsa ko kuma sai an kudurci niyyarsa kafin fitowar alfijiri. A nan malamai sun kasa azumi gida biyu, akwai azumi wanda yake na wajibi, akwai azumi wanda yake anufin na mustahabbi ko kuma wanda zaka ce anufin sunna. Azumi na wajibi shine ko dai azumin Ramadan lokacin da ake yin sa a cikin watan Ramadan, ko kuma a ce mutum wani dalili ya sa ya sha azumi zai rama shi bayan Ramadan, to wannan ramawar wajibi ne, ko azumin kafara ko azumi wanda yake na wani alwashi da mutum yayi, to wannan duk sunansa azumi na wajibi. To wannan azumin mukan babu yadda za a samu gindin zama a shari'a sai mutum yayi niyyar su kafin fitowar alfijiri. Malamai suka ce a nan mutum yana da zabi, za ka iya niyyar azumi kafin ka kwanta ko kuma bayan ka tashi, amma dai zama wannan niyyar kayi ta ne kafin fitowa da fijiri. Malamai sun yi sabani, shin yanzu sahur shi kadai zai nuna mutum yayi niyya ko ko sahur shi kadai ba zai nuna niyya ba? Magana mafi inganci, sahur yana nuna niyyar yin azumi, domin duk mutumin da ya tashi ya saka abincin sahur a gaba zai ci, to kowa ya san cewa akwai manufarsa da cin wannan abinci, wannan cin abincin shine tashi da azumi gobe. To kuma akwai dan sabanin su, shin yanzu shi azumi na Ramadana niyya guda daya ta wadatar tun daga farkon wata shikenan, idan mutum ya kudurta niyya to shikenan ba sai ya halarta wani abu a cikin zuciyarsa ba na azumin gobe, in zai a tashi da shi gobe, ko kuma idan gobe ta yi azumin jibi ko jibi idan ta yi azumin gata. Wasu daga cikin malamai suka ce idan kai kudurta niyyan watan Ramadana, ma'ana azumtarsa tun daga tashin farko, to shi kenan, domin an ce shahar Ramadana shi kuma shahar shi ne tun daga farkon wata har ya zuwa ƙarshe. Wasu malamai suka ce a'a, kowane azumi nauni cin gashin kansa yake. Me ya nuna wannan? Idan azumin jiya ya zo daidai, to idan azumin yau ya ɓaci bai shafi na jiya ba. Idan azumin yau yayi daidai, to idan mutum ya ɓata azumin gobe bai shafi na yau ba, na yau ya kai labari. Suka ce to wannan ya nuna ashe kowane azumin wani cin gashin kansa yake. To a bisa wannan fahimtar suka ce duk azumin da zaka tashi da shi akwai buƙatar ka kudurta niyyar azumin gobe. Ma'ana niyyar ka ta cewa gobe zaka tashi da azumi. To wannan niyyar ko wannan kudurin me matsayin sa? Wasu suka ce in dai kai a farkon wata, to azumin gobe da zaka tashi da shi da na jibi da na gata, wannan mustahabbi ne ka kudurta niyyar wannan azumin na gobe ko na jibi. Wasu kuma suna ganin cewa wajibi ne, kamar yadda bayani ya gabata, suka ce domin kowane azumin cin gashin kansa yake yi. To ala kulli halin babu sabanin malamai idan jiranta azumi ya yanke da rashin lafiya ko tafiya, to sai ya zama mutum zai dora. La sama Allah mutum ya rashin lafiya na kwana biyu ko uku ba zai iya azumi a wannan wani nukan ba, sai ya samu sauki zai dora. To wannan babu sabani sai mutum ya sabunta niyya, ko kuma matar da ya zama jinin al'ada ya sa jeranta azumi ya yanke kwana biyu uku a tsakanin ta samu tsarki, to ita ma dole sai ta sabunta niyya na sauran abin da ya rage mata na wannan azumuka wanda za ta yi. To anan sai malamai suke cewa to yanzu da mutum zai zamo ana bin sa azumi misali shida uku na Ramadana da ya wuce, shekarar da ta wuce, uku na watan shekarar da ta wuce, ma'ana yayi sakaci har wata shekara ta zo, wata ma ta zagayo ana mishi azumin muka. To sai suka ce, to irin wannan ramuwar da mutum zai tashi cewa zai yi ta, anan suka ce babu lazimta sai mutum ya hararo na watan shekarar da ta wuce ko watan shekara ta biyu da ta wuce ko ta uku, kawai dai idan ya tashi da kudirin zai yi ramuwan Ramadana da ta hau kansa, to ko ya halarto shekarar bara ko bara waccan, kai kuma in shekara uku ne da yi wannan sakacin, wannan ba zai cutar ba, domin kudirinsa dai na ramuwan Ramadana ne da ya zama ainihin ana bin sa. To hakan haka ƴan uwa musulmi, ba a kulla niyyan azumin Ramadana sai wata ya tabbata. Da mutum zai kwanta bacci kaman yau din nan da ake sa ran tashi da azumi gobe, kawai sai ya zamo kawai ya kwanta cewa to ne na kudirci niyya, ko da na makara in na tashi aka ce an ga wata ba komai, to niyya saba ta yi ba, niyya saba ta yi ba. Da zai tashi kuma an ga watan, to dole zai kame bakinsa ba ci ba sha har sai rana ta fadi, amma kuma wannan azumin ana bin sa shi domin niyyar sa yayi ta ne kafin tabbacin ainihin ganin wata. Kuma ƴan uwa, kamar yadda muka sha fada, niyyar nan ba sai an yi lafazi da baki ba, akwai littafi da yake wahalar da mutane, wai shi majmu'un niyyati, wani ma sai ka samu bai haddace ba, wai sai lokacin da zai sahur din ana lakkana masa yana fada, Allahumma inni nawaitu ada'a ما فرض الله علي من صوم رمضان 30 يوما او 29 يوما. To wannan bid'a ce, kudiri a cikin zuciya shine niyya. Kamar yadda muka ba da misali da Hausa, yanzu kawai kana zaune sai wani mutum yazo kawai sai falla ma mari, zai wuce sai ka rike shi ka ce me yasa kamar sai ci abin niyya ba, ko ka ji na ce nawaitu, ba za ka yi da bai niyya ba, tunda dai har ya mare ka da niyya, ya mare ka kuma ya ce na waitu ba. To ashe kenan niyya shi ne abin da mutum ya niyyata a ransa zai yi kuma ya aiwatar da wannan abu, ko ya zama ya aiwata ko bai yi ba ya dai niyyata. To saboda haka niyyar azumi shi ne mutum ya kudurta a cikin ransa zai tashi da wannan babbar ibada mai tsada, kuma rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana. Idan mutum ya kwanta da wannan niyya, ko da ya makara bai yi sahur ba, to azuminsa ingantacce ne, kuma azuminsa insha Allah ta'ala ya kai inda ake bukata. Muna roƙon Allah ya datar da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahlan wa sahlan ya Ramadan, shahrut tawbati wal ghufran, marhaban bika Ramadan, Ramadan shahrut dhikri wal ihsan, ahlan wa sahlan ya Ramadan.